Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad Kuniya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma koda yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake aikawa Koriya ta Arewa wani sabon gargadi ranar Alhamis da cewa kada ta sake yin wani abin da zai tada hankali, yayin da rahotanni ke nuni da cewa Pyongyang za ta gudanar da babban hutun kasarta tare da gwajin wani makamin nukiliya. Trump ya faɗa a fadar White House cewa Koriya ta Arewa ta zama matsala, ya ƙara da cewa za a yi maganin wannan matsala. Koriya ta Arewa ta mai da martani jiya Juma'a, inda ministan harkokin ƙasashen wajenta Hun Sen-ryul ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa lamarin yankin Koriya yanzu yana wani halin wato ture ka gatsiya, kuma demokradiyyar jamhuriyar al'ummar mutanen Koriya ba za ta nada hannu tana kallo Amurka na kai mata hari ba.
Trump hanjongbuye daejosun jeongchegun yokde ku hanjongbu.
Yace idan Amurka ta dauki wani matakin soji na ganganci, to kuwa za mu tunkare shi da ƙarfi, in ji Han, wanda ya ambaci Koriya ta Arewa da ainihin sunanta demokradiyyar jamhuriyar al'ummar Koriya. Muna da nukiliya mai ƙarfi a hannunmu, kuma ba za mu nada hannu muna ganin Amurka tana kai mana hari ba. A wata hira ta musamman da kamfanin dillancin labarai na Associated Press a Pyongyang, Han ya kuma dora wa shugaba Trump alhakin tsamari da aka ƙara samu. Yace irin sakonnin da yake aikawa da kakkausan lafazi ta hanyar Twitter suna da tada hankali. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa sojojinsa domin nasarar da aka samu a harin da suka kai wani wuri da kungiyar IS take da ƙarfi a lardin Nangarhar a ƙasar Afghanistan, da bom mai ƙarfi da ake kira Moab a takaice, bom mafi girma da ba na nukiliya ba a jerin makaman Amurka. Shugaba Trump ya shaida wa manema labarai cewa an sake samun nasara a wannan ma. Idan ka duba abin da ya faru a cikin makoni 8 da suka shige, ka kuma kwatanta da abin da ya faru cikin shekaru 8 da suka shige, za ka ga akwai bambanci matuƙa. Babu shakka kungiyar IS ta samu mafaka a Afghanistan cikin shekarun nan, ta kuma ɗauki alhakin hare-haren da aka kai asarar rayuka da suka hada da harin da aka kai watan jiya kan asibiti a Kabul da ya kashe sama da mutane 30 ya kuma jikata waɗansu 80. Amma idan aka kwatanta da Iraki da kuma Siriya, inda kungiyar IS ta fara ƙaurin suna a shekara ta 2014, reshen kungiyar na Afghanistan ba shi da ƙarfi. Wannan ya haifar da alamar tambaya kan dalilin da ya sa aka zaɓi kai hari na farko da bom mai nauyin kilogram 10,000 da ake kira Moab ko kuma uwar bumabumai a Afghanistan. An fara wani zaman tattaunawa dangane da batun harkokin tsaro a Afghanistan da kuma sasantawa a birnin Moscow jiya Juma'a, irinsu na uku da aka gudanar daga watan Disamba. Ƙasashe 11 ne suke zaman tattaunawa da suka hada da Afghanistan, China, Iran, Pakistan da kuma India. An kuma gayyaci tsofaffin ƙasashen mulkin Soviet da ke tsakiyar Asiya zuwa taron karon farko. An ba Amurka goren gayyata a zaman tattaunawa da ake yi a Moscow, sai dai Washington ba ta karbi goren gayyata ba, bisa ga hujjar cewa ba a bata ajandar taron ba a kan lokaci, kuma ba ta san ma manufar wannan taro ba. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin Apple ya samu izinin gwada motoci da ke tuka kansu a titunan California, ya kuma zama kamfani na baya-bayan nan da zai gwada wannan fasaha. Hukumar kula da sufurin motoci ta jihar California ta bayyana jiya Juma'a cewa an ba kamfanin Apple izinin gwada motoci uku da kamfanin motoci na Lexus yake kerawa. Kamfanin Apple ya shiga sahun kamfanoni da aka ba izinin gwada motoci masu tuka kansu, inda kamfanoni 29 suka sami izinin gwada fasahar a jihar California. Kamfanonin sun hada da fitaccen kamfanin nan na Google, da kuma kamfanonin kera motoci da suka hada da Ford, General Motors, BMW, Volkswagen da kuma Tesla. Izinin da aka ba Apple zai ba da dama ga mutane shida su gwada fasahar. Dokar jihar California dai ta buƙaci mutum ya kasance a cikin motar da ke tuka kanta domin ya dauki mataki idan aka samu kuskure. Jami'an kamfanin sun ce izinin ba yana nufin kamfanin Apple yana shirin kera motoci bane, sai dai yayu ya kirkiro da wata manhaja da za a yi amfani da ita a fasahar motocin da ke tuka kansu. Daga ƙarshe, wani jerin gwano na addini da aka gudanar jiya Juma'a a wato birnin Chicago ya nuna cewa an samu tashe-tashen hankali da dama bana.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Abari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Jama'a sauraro, assalamu alaikum, yau muna tare da Mamar Kase Mamar Kase
da kuma Usmanu Kabara.
Haka
kamar yadda aka saba
gashi nan mun hadara a ciki kenan
haka ne to a da fata an tashi lafiya
muna muku fata alheri kan
haka ne Usman bari mu fara da meka sakon temurna saboda ajiya ajiya juma'a aka yi bikin auren dan wakilin mu wato Sani Shahab Malumfashi wato Sa'idu tare da Zainab Muhammad Duru wanda aka daura a masallacin juma'a na An-Nur da ke mai tama a birnin Abuja muna fatan an yi biki lafiya kuma kowa ya samu ya koma gida lafiya Allah ubangiji ya sanya alheri
to amin amin
ga dimbin gaisuwar sashin Hausa na muryar Amurka musamman wannan fili na Abuja huce zuwa ga ƴan majalisa a Facebook kenan Jibrin Umaru tare da Aisha ta Sani Abdu sai Ja'far Hudu Ahmad sai Usman Abdullahi da Abba Sidi sai gaisuwar Saddam Abdul Kakumi sai Zaruddin dan Kanawan Daba da Usman Yusuf haka kuma muna gaida Nura Mu'azu tare da Luqman Ibrahim sai Habu Muhammad da Yahaya Shehu sai gaisuwar Kabir Muhammad Marabis tare da Yusuf Muhammad sai Muhammad Ahmad sai kuma M Lawal Baban Amir tare da Muhammad Awal Mai Faci tare da Adam TRK Shaibu da fata na fadi sunan ka daidai watakila ko yana nufin turaki ne sai kuma Ibrahim Umar Sarki da Al-Amin B Garba sai Yusuf Mai Jama'a tare da Umar Adam Bala Yaro sai dai suwar Nasir Muhammad Salisu da Lawai Sanusi Sanusi tare da Abubakar Umar sai Abdullahi Aliyu Nanawa da fatan kuna lafiya dan ban gaisuwa ga yan majalisa Idris Bello Ibrahim tare da Umar Sanda sai Sadiq Abdullahi da Amiru Ya'u sai Sale Audu tare da Otemolu Abosede da fatan na fada daidai sai Mustafa Mustafa tare da Dahir Goya sai kuma gaisuwar Najib M Isyaku tare da Bakura Muhammad Kori sai gaisuwar Ibrahim R Uthman Inta sai Ja'far Ibrahim a karshe sai Ibrahima Abdul Karim Yari bore dukkan ku da fatan kuna nan lafiya
to Allah ya nufa sai kuma nan gaisuwar fatan alherin ta bare huce zuwa ga Ibrahim dan Oga Ilela sai Mustafa Yusuf Babangayi da kuma Ma'azu Oga sai Muda Musa Ukashatu Abdulkarim da Umar Usman Hassan sai kuma gaisuwar fatan alherin ta bare huce zuwa ga Suraiya Rabiu Aliyu da Ibrahim Alaramma sai Alhatu Muktar da Abubakar Sadiq gaisuwar fatan alherin ta bare huce zuwa ga Muhammad Hassan Murtala sai kuma wato wannan ya tura shi sau biyu sai za mu tsallake shi kenan sai Sale Sale Ibrahim da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Hafizu Gumel Hafiz sai Muhammad Gadari na Gadari to sai kuma Silas Stone Mike Muzo gaisuwar fatan alheri zuwa ga Zilkiful Salim ga Lawal Yakubu Gatawa sai Zukuru ko to Alasan na faɗi sunan daidai Yahaya sai Alasan Usaini Alasan sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Muhammad Inuwa da Abdullahi Haruna da Ibrahim Muhammad sai Khalifa Muhammad KHS sai kuma Husaini Taylor Angon Malam ko adagon malam Allah ya sa na faɗi sunan daidai sai Bashar
adagon malam
to ina ga kila haka ne me kila didin ta fita ne ba yawa sai kuma Bashar Mai Daura da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Aisha Umar da Bashir Musa da Yusuf FKY Muhammad sai Aminu Sani da kuma gaisuwar fatan alheri na bari huce zuwa ga Yusuf Rufai sai Jamaluddin Muhammad da dan malam dan malam sai Adamu Mai Riguna da kuma daga ƙarshe zance Muhammad Hassan da Ibrahim Umar Uchako ko kwachako ne Allah ya sa na faɗa
Usman yau takawa daga gidi yau ka fito da shirinka.
Yau na ga amma kai ma kana ranga ji. To wai wannan fulatanci yake.
Ai ba abin da bai gaurayawa.
Ni.
Ai ba abin da bai gaurayawa cikin wannan waka. Dai kace yare dai kake ji to ba za ka samu abin da yake faɗa ba.
Gaskiya wannan kan naji saboda kala kala.
Yarurukan da yawa.
Eh kwadayi.
Usman a makon jeni cikin baka wani labarin da wani mai sauraro ya aiko mana
haka
ta Facebook. Wato labarin nan daga farko ni da na fara karanta labarin ban nace to wannan menene labari kuma a wannan sai daga sai da na zo karshe tukunna wato da na fahimci abin da ya faru wato da na kyalkyale da dariya saura kadan da na tantsire akan kujera wato masallaci ne aka je masallacin Juma'a aka je aka zauna sai irin aka zo da akwati irin fi sabilillahi inda akwai mai niyyar ba da sadaka kuma wanda yake da shi yawa shi wannan mai bari Abdulwahab Bello sunan mai sauraron da ya aiko mana da wannan labari kenan Abdulwahab Bello shi ya aiko da wannan labari yace wata rana ne na je masallacin Juma'a na zaune sai aka zo da akwatin fi sabilillahi to sai ya sa hannunsa aljihu sai ya ciro naira 10 sai ya saka a cikin akwati kana ji abin da nace naira 10 sai ya saka a cikin akwati to ya saka sai wani mutum da ke bayansa sai ya taba shi sai irin ya dan taba shi din nan sai ya waiga ya ga ko menene mutumin yake taba shi da mutumin da ya waiga sai mutumin ya miƙo masa kuɗi naira 5,000 to bai ce masa kala ba shi kuma da ya karbi kuɗin sai kira mai abin nan mai akwati dama bai wuce shi ba sai ya saka a cikin akwatin nan ya saka a cikin wannan asusu na akwati
na fi sai
nan aka gama lokacin ana hudu ba saboda haka dai shi wanda ya miƙo masa kuɗin nan bai ce mar kala ba shi ma bai ce kala ba shi dai
ana hudu ba ai magana
shikenan shi dai ya karbi kuɗi dai ya saka a cikin akwati to bayan da aka gama hudu ba kana ji na sai mutum ne sai ya ƙara taba shi shine sai ya waiga sai ce sai mutum ne yake ce masa yace wallahi kuɗin ka ne fa naga sun fado daga aljihunka shine na miƙo ma abin da yasa ban faɗa maka ba saboda an ce idan ana hudu ba ba a magana kamar ji abin da ya faru ko
ya yi saka dole to ai da ya riƙe Allah sarki
ya wato abin da ya faru shine
nama almani
ya yi sadaka ta niyya ta naira 10
sai ta 5,000 da ba niyya
ta 5,000 kuma ta dole
to yanzu ya layi kenan
to an riga an tafi da zai je buɗe akwati ne ya ciro masa kuɗin sa
wai sai ya ta labarin da nazari ya ban wai kawai shi ma kuɗi ne za su faɗa rijiya ya sai wani mako za su faɗa rijiya za shi kalma ya bi su da su
wato kaga dai akwai wannan ya nuna cewa yana da kuɗi da yawa aljihunsa
amma naira 10 ya bawa
amma naira 10 dai ya cewa zai yi sadaka
zai ba mu Allah rance ya bashi
akwai kuɗi naira 5,000 aljihunsa shi kuma bai san cewa da ya je ciro wancan ne wannan suka fado ba
shi kuma wancan ya dauka ya miƙa masa
shi kuma wancan a maimakon ya dauka ya sa aljihunsa saboda fi sabilillah zai taba shi zai ce malam ga kuɗin ka ne ya fado saboda ya yi murna ya ga cewa ya yi sadaka da 10
Alhaji Iro ni ina ganin dai wannan da miƙa shi gani an ya ba mu gudaji ai ya ga san da zai miƙa ne ce ya tabo shi ko ba zai magana
ai shi ya miƙa masa saboda nasa ne
Allah
sarki ya miƙa masa kuma ya masa bayani ai yace ana hudu
ba
a lokacin
dan agaji yace ban kuɗi na ba 5,000 din nan ban yi niyya ba
wa zai ce zai ce yaushe ka sa 5,000 ma tukuna ya san cewa ka sa 5,000 ne ba da ya ga kawai da an sa
ka ga dungulai ba
yana kirga abin da kowa ya bada bane
kuma dan dungulai na ke dan zira
yawa yawanci hakan dan makale sa hannu ne ma dan kada ga abin da aka sa
Allah ya karba
Allah ubangiji ya karba 5,000 duk da wannan naira 10 da yasa Allah ya karba
kai tiko ya biyo gartai
ma sauraro za mu da sa'a sai makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana
Allah ya kai mali Ibrahim
yanzu a madadin
Usman Ahmad
Ibrahim Al-Bahamir ke cewa mu huta lafiya
idan ba ma san ba da wala nan
Yeah. Oh,
To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah, inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.